Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu ka tashoshin VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da Murya Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sa zango FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin akalar shirin a wannan hantsi.
Kogunan da hasashen ambaliyar zai iya shafa sun hada da Niger, Benue, Sokoto, Rima, Anambra, Imo, Niger Delta, kuma Dugu Yobe, Ogun Oshun da wasu kananan koguna.
Fargabar samun wato ambaliyar ruwa a bana ake shawartar mazauna wato gaban koguna ko kuma magudanan ruwa su tashi. Muna da rahoto ba labaran duniya. Usman Ahmed Kabar zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba. Muna kuma tafi da sharhin da wasu jaridun kasar Ghana suka yi a makon nan. Sannan mu kawo muku fili wato filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu sai a gyara zama domin farawa da labaran duniya tukuna.
Bashare assalamu alaikum. Mahukuntan kasar Italiya sun shaidawa kwamitin da ke kula da harkokin kungiyar tarayyar Turai a Brussels cewa suna tunanin hana bakin haure da suke kokarin zuwa Turai waɗanda aka ceto daga nutsewa cikin kogin Mediterranean su gitta kasar su. Yanzu haka dai kasar Italy ta shirya dakatar da jiragen da ba a yi musu rajista a kasar Italiya ba, wato shiga tashan jirgin ruwan kasar idan dai har niyyar su ita ce soke bakin haure. Wannan canjin matsayin ya biyo bayan lokacin da kusan bakin haure da yawan su ya kai 11,000 ne masu neman mafaka domin inganta rayuwarsu, waɗanda kusan dukkan waɗannan adadin ‘yan Afirka ne da suka iso bakin gabar tekun ƙasar Italiya daga Libya, ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. A cikin wata wasiƙar da jakadan Italiya a ƙungiyar tarayyar Turai Maurizio Massari ya rubuta hukumar ya ce yanayin ne ya yi ƙamari ya sa ɗaukan wannan matakin. Yanzu haka dai jami'an shige da fice a nan Amurka na jiran umarnin yadda za su aiwatar da wato umarnin shugaba Donald Trump akan dokar nan ta hana mutanen wasu kasashe zuwa nan Amurka. Dokar da kila idan an kaddamar da ita ta fara amfani da safiyar yau din Alhamis, jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen da na shari'a da kuma na tsaron cikin gida kawo yanzu ba su da cikakken bayanin shin wane ne ya cancanci shigowa nan Amurka daga waɗannan kasashe shida, wane ne kuma bai cancanta ba. Kasashen dai su ne Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da kuma Yemen. Babban kotun Amurka a ranar Litinin da ta gabata ne ta sake maido da wani bangaren wannan dokar da wasu kananan kotuna suka dakatar da farko. Madogaransu ko ita ce abinda dokar ƙasa ce game da wannan batu. Kotun ta ba da umarnin cewa sai an yi zama akan wannan batu, amma kafin nan bakin da za a bari su shigo sai sun nuna cewa suna da wasu ‘yan uwa na kudda kud kafin a bar su shigo kasar. To sai dai kuma kotun ba ta fayyace ma'anar wannan dangantaka ba ta kudda kud wanda zai sa a bar ɗaya daga cikin waɗannan kasashen shigowa na Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'an tsaron kasashen Turai suna ƙara nuna damuwarsu akan kungiyar IS na ganin ba ta dushe ba duk ko da yadda aka karye alkadarinta a Mosul da Raqqa waɗanda su ne manyan headquarterta. Maimakon haka jami'an sun gargaɗi kungiyar wacce ta sake faɗowa domin ta yaƙi kasashen Turai kai tsaye, domin duk da wannan kuma bayar da kungiyar ta IS ta samu a filin daga, yanzu haka kungiyar ta sake kaiwa ga wani mataki, inji Manuel Navarrete wanda shi ne shugaban rundunar yaƙi ta'addanci. Ya kuma yi wannan kalamin ne lokacin da ya kawo ziyara a nan Washington. Aƙalla manyan kotunan ƙasar Venezuela sun bayyana kansu a matsayin waɗanda ke cikin barazanar ‘yan ta’adda. Sun yi wannan kalami ne kojiyar Laraba kwana ɗaya bayan da wani jirgin sama mai sauka ungulu na ‘yan sandan da aka sato ya yi ruwan bamamai a kan ginin kotun ƙolin ƙasar da ya da harbi kai tsaye ga ofishin ma’aikatar cikin gida na ƙasar. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ba da labarin cewa shugaban kotun Michel Morena ya ayyana ɗaukacin rukunin alkalan ƙasar a matsayin waɗanda suke cikin haɗarin ‘yan ta’adda. Shugaban kotun Morena ya ce za su buƙaci a ɗauki mataki da zai tabbatar da kariyarsu da martabansu ga na duka ma’aikatan da ke aiki a wannan ma’aikatar. Yanzu haka dai mahukunta a ƙasar na ci gaba da neman direban wannan jirgin wanda aka bayyana sunansa da Oscar Perez dan shekaru 36 da haihuwa wanda shine yasa jirgin kuma har yake nuno wani kyalle da aka yi rubutun aka rubuta yanci a jikin sa shi dai Perez yana da rawar da ya taba takawa a wasan kwaikwayon na film wanda a cikin film din shine takarwa a zaman wakilin gwamnati da ya kwato wani mutum dan kasuwa da aka sace kuma aka yi garkuwa da shi Amurka tana ƙara inganta matakan tsaro a jiragen saman da ke shigowa cikin ƙasar a daukacin tashoshin jiragen saman ƙasa da ƙasa da ke cikin Amurka. Sai dai kuma a halin yanzu bata ƙarfafa dokar hana daukar kwamfutar hannu ba wato laptop. Sai dai kuma sakataren tsaron cikin gida John Kelly ya faɗa jiya Laraba cewa kar a yi sake domin ko har kullum makiyansu na nan na kokarin samar da wasu sabbin hanyoyin boye nakiyoyi tare da amfani da wasu yan cikin gida da kuma satar jiragen sama. Kelly ya ce za a dauki sabbin matakai ga wato ga matafiya waɗanda suka gani da kuma waɗanda ma ba su gani ba nan da ƴan watanni kalilan masu zuwa ya ce don haka matafiya su kwana da sanin cewa za a ƙara tsawaita bincike ko kuma tantancewa da na'urori haka kuma za a ƙara yawan jami'an tsaro a kowane jirgin sama da tashoshin jiragen sama baki ɗaya kana za a samar da karnuka masu gano mabmai da ma sinadarai
Labaran duniya kenan Ladan Ibrahim a yau ya gabatar daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Hukumomin kula da yanayi da albarkatun ruwa a Najeriya sun shawarci waɗanda suke zaune kusa da gabar koguna ko magudanan ruwa su tashi saboda ana hasashen galibin manyan kogunan ƙasar za su cika su ba hatsi. Ga Zainab Babaji da cigaban wannan rahoto.
Kogunan da hasashen ambaliyar zai iya shafa sun hada da Niger, Benue, Sokoto, Rima, Anambra, Imo, Niger Delta, kuma Dugu Yobe, Ogun Oshun da wasu kananan koguna. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Plateau Alhaji Alhassan Barde yace ruwa da iska sun fara barna a wasu sassan jihar Plateau. Kan haka ya gargadi waɗanda ke da gine-gine a bakin kogin su kaurace wa yankin.
Mun samu iska mai tsanani da ta'adi a wasu kananan hukumomi na jihar Plateau. Bayan haka kuma an samu ambaliya. Wasu gidaje sun rushe, wasu kuma an lalata musu kayan gida. Zaki taron mutum zai gina gida a bakin gaban kogi ko kuma zudda shara a tare gota. Akwai hukuma na musamman wadda haƙiya rataya wuyansu da su tabbatar da cewa mutane sun gina gidaje da kuma matsugunin su a inda ya dace. Amma mutane musoraya kamar da na faɗa suna saba wannan dokar.
Magudanar ruwa da ke unguwar Rikos a nan cikin garin Jos ita ce cibiyar ruwa da ta ratsa jihohin Kano da Jigawa zuwa Yobe har tafkin Chadi. A shekara ta 2012 an samu asarar rayuka fiye da 100 yayin da gidaje da dama da ke gabar magudanar ruwan suka salwanta. Kan haka na tambayi mai unguwan Gangare a nan cikin garin Jos ko suna fadakar da al'umma rashin fa'idar gina gidaje a bakin rafin.
Sunana Umar Ali, mai anguwan Gangare. Gaskiya muna iya yinmu na fadakar da al'umarmu domin nuna musu cewa fa yin gini a wajen rafi illa ne. To wanda kuma suka riga suka yin su kuma muna nuna musu da so shine samu su bar wurin domin bayan wannan 2012 din an sake samu wanda kuma shi ma ya illa shekarar da ta wuce din nan. A wannan 2017 din ma farko wannan ma an samu.
Shi ma wani shugaban al'umma Malam Guda ya ce dole gwamnati ta shigo cikin lamarin.
Gurin nan hanyar ruwa, gwamnati ta tashi mutanen da ƙarfin tsiya ta ba su kuɗin su je su nemi wani su zauna. Mun har yanzu ba mu dina muna kira gwamnati, rafin nan da ruwa yake ci. Muna faɗakarwa ne, ba mu da ƙarfin hukunci a hannu. Amma gwamnati ta shiga kar ku yi gini a nan. Kuma waɗanda suka riga suka yi ɗin, ga wani abu ku je ku nemi nuku ku gini in kuma da wani fili gwamnati ta ba su ginin su a tashi abu.
Shi ko manajan hukumar tsaftace muhalli a jihar Plateau Christopher Bitai yace jama'a su daina zubda shara a magudanan ruwa don gujewa haddasa ambaliya.
Maganan amfani da wani maganin kashe shawan nan gaskiya yana da illa sosai. Kara dinga sa shi a bakin rafi a hanyar ruwa. Anin shawan nan da ana gani a bakin rafi a bar shi zai taimaka wanda zai rige budowar rafi. A daina zub da shara wannan masaran da an yanka gonan nan a tara shi a sa a guda kara zuba ta magudanan ruwa.
Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
(Tipos) za mu ka muku shirin na kasa ba kasawa ba kamar nan sai a cika bar shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Marigayi Alhaji Mamman Shata. Masu aro yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai nakasa da shi kai ilimi.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmed zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun faru tattaunawa ne da barista Dan Lami Basharu, wani bawan Allah mai bukata ta musamman ta rashin gani, wanda yake taimakawa mutanen da suke da larurar rashin gani, musamman ta wajen yi musu littattafan da suka shafi irin wanda makafi ka iya karantawa, wanda ake huhuda wannan, wanda a turanci ake cewa braille, wanda kuma yazo wani taro a nan New York na birnin da yake cikin ƙasa Amurka. Mun faru tattaunawa inda ya tsaya inda yake magana cewa har yanzu a ƙasashenmu na Afirka ana wa masu bukata ta musamman kallon hadarin kaji, domin kuwa ba a damuwa da su, an nuna musu kaman su wata saniyar ware ne. Sai a biyo mu.
Na kasa ba za ta zama kasawa ba, mai na kasa da shi kai ilimi ya bi. Na kasa ba za ta zama kasawa ba, mai na kasa da shi kai.
Baran nan kullun ina magana me kungiyoyin ku suke yi akai, saboda wani lokaci ka san dan Adam fa mallan Dan Lami Basharu sai an tarsa sa masa yake barin abu ba dan Allah ba, sai kaga sai an matsa masa na kasar su ana kukun nacin bara.
Ya na san baran nan kaman ya bambanta bangare. Akwai wanda suke baran nan ko abinda ka basu ma ba da su daina ba, akwai wasu wanda suka maida baran din ma kaman wani kasuwanci, kowa ya san da wannan. Kuma akwai wayansu kaman dole ne ma su yi bara, irin wannan ne ma da a tausaya musu. Kuma akwai wayansu wanda suna son su bar baran din amma kuma ba hanya. To shine muke ce da turanci babu political will, yan siyasa kaman ba su damu da maganan din nan ba. Aka ga wani dan siyasa ya tashi a majalisa ya ce to dole da mu yi abu akan wannan dole, amma shin kenan ya kare akan magana, ba da ci gaba a ce to me da mu yi, ya da mu yi, ya da mu tura abin nan mu tsaye da shi. A'a, so babu gwamnati ba ta da kaman karfin hali ta san cewa abin nan an tsaye da shi. Duk kudaden da ake ta kan karba ko ta yin nan ya kamata a tofa kudin nan a cikin irin aikin da ya kamata a yi ma na kasa, so amma babu. So an bamu kaman an bar mu kaman wayansu saniyan ware ne kuma yake cewa to shi yasa mutane da su ta kan ci gaba da barace baracin nan
cin kasa bari saboda wasu larura ne kamar yadda kace bayan da suka iya to yanzu misali malam Dallami akwai zaka ga cewa yaranku ko kuma yaran da suke da bukata ta musamman ƴaƴayen mutanen da suke cikin wannan abu za ga ƴaƴansu lafiyayyu ne da sauransu shin akwai wani abu da kake ganin ya kamata saboda misali fa kaga suna bukatar kuma gashi tallafi kila ku da kuka samu ci gaba a cikin masu bukata ta musamman kuna da wani abu da kuke ku dan taimaki irin waɗannan yaran ko da gwamnati bata yi ba
to kungiyoyin mu dai iri-iri suna kokari domin wayansu kungiyoyin mu dai suna hada kaman kudade suna hada tallafi da sauran su taimake yan uwa to ka san abinda mu da mu iya hadawa ba dai kai kara ya karya ba
haka
sai dai an hada da manya-manyan kungiyoyi da gwamnati su zo su shiga abin domin mu muna yin ma kaman muna bara ne amma in an hana da manya-manyan kungiyoyi da gwamnati kuma ga musulunci ma ya gaya mana maganan zakat zakat din nan ba wai a tara kudi a raba ma mutane
kobo da dari ba
ko da yaya ba wanda irin na kasasu ne ya kamata a duba kungiyoyinsu a karfafa musu gwiwa cewa ga wannan zaka wannan shekara da mu yi saboda ku ne amma ba mu san yanda abin ke tafiya ba
shiru kake ji to amma yanzu misali banda gwamnati banda kungiyoyi manya akwai wani abu da kuke yi misali dan ganin cewa kun yi irin kaman a ce kuna wani yekuwa ko wani campaign a turance kenan wanda za a ce kila har da mutanen da suke lafiya lau ba bukata ta musamman ba cikin gwamnati suke ba kila masu dan karamin karfi ne kila masu dan hali ne da dan ayyukan su a ce su ma suna shigowa don su taimaka a ga cewa kuna da wasu abubuwa da aka dan kafa kila ko ta F foundation da za a ce mai kobo da dari ya saka
muna irin campaign da kake magana din na akwai wayansu ma da suna ce kullum mu fita campaign ma mu dinga takawa zuwa ofishoshin gwamnati da sauransu hakan nan so wayansu suna yin haka amma ni nace ni ina son zama da tattaunawa yafi
yafi
ba wai a fita campaign a jiya na fasa mene da mene mai wannan ba dai kai mu gaba ba amma mu zauna da gwamnati da ku
okay kana tsoron kar a ce za a dinga zuwa ai kana tsoron kar a ce za a je ana campaign ne ko kuma wani ya kuwa ya zama kuma karshe kila sun amfani da wannan dama a tada hankali
aha abinda ne yake dudu kenan kuma musamman abinda ma ya kamata mu yanzu mu hada baki sosai da yan jarida domin ba mu hada baki da yan jarida ba wallahi ci gaban mu ba dai je ko ina ba kuma a kasan mu ya kamata ma mu wayar da kan yan jaridan mu su san yanda ake rahoton
abin da ya shafi matsalar na kasa su kare saboda in suka yayata
dole mu hada
kana ganin suka yayata zai tasiri
da yan jarida
me ce babbar rawar da kake ganin
muna hada baki
za su taka su yan jaridar
yan jarida suna rubuce kullum akan maganan na kasasu ai dole ne a saurara cewa wannan mutane dole suna da matsala dole a duba bangaren su a ga menene sun sha rubuce akan maganan mata gashi yanzu kowa ya san da maganan mata ko ta na amma mu na kasasu ya kamata mu tashi tsaye da mu da sa hannu a kwariya daya da yan jarida mu dinga gaya musu ko menene da damu yi mu kira su cikinmu su taimake mu da rubuce ko na radio ne ko na television ne ko na jarida ne duka ta haka da mu samu ci gaba kuma mutane su san cewa lalle muna da matsala muna neman taimako ko daga gurin yan kasa yan siyasa da sauransu
to muna godiya sosai malam Dallami Bashir da kasa da mu tattauna da mu sannan Allah ya sa masu wa'inda kai magana da su suna ji kuma Allah ya sa su ci gaba da yin wani abu akai mu kuma musamman a nan bangaren murya Amurka zamu ci gaba da kwakwazan mu sosai sai an dinga jin mu duk yanda ya kamata sai dai in ba za a aiki da shi ba amma sai mun fada
mun gode kwarai da gaske da muryan Amurka kullun ne kuke kokari kuna taimakon na kasasu so Allah dai ya baku ci gaba ya karfafa muku zuwa kan wannan magana da kuke taimakon mu da shi
amin amin mun gode kwarai nagode
ya Allah mu taimakin dukkan bayi baiwa da ka ko akan wa kai ke wani kaga tawaya halitta taitayi
abisa kwakwalwar sa baya juyayi zai yi kokarma ya da kowa ba hauti
na kasa ba sa ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi
ai ku shaida tangoma bai mai komai tunda ko ya sani ya kammala komai yayi ilimi ya zamanto shagwar mai kasa gare shi baya ganin komai Allah taimaka wa mai kamin kifi
na kasa ba sa ta sauka sawa ba mai da kasa ta shi kai ilimi ya fi
kunta ta shi shi ake wawa wazo da ku a baya shi kadai ne ba azo in ya zo guri a ce to ya iso ba mutane ba ta so dai ilimi ya wuce wasu dafi fi
na kasa ba sa ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya
to duka nan shirin ya kammala muna godiya dan Lami Basharu da wannan tattaunawa da kai da mu bayan ka koma gida Najeriya daga birnin New York na nan Amurka sai kuma muna son mu yi amfani da wannan dama mu miƙa sakon gaisuwa ta musamman wajen yiwa abokin aikin mu wato Sulamu Mini Barma da ya sami hatsari fatan Allah Ubangiji ya bada lafiya wanda ba a manta ba mun tattauna da Sulamu Mini a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba a madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala Julie Elizabeth Gresham ita ce ta hada mana sautin shirin kamar yadda aka ji shi Usman Hamada Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa zama lafiya.
Rancen kudi da mahukuntan Ghana suka karbo daga kasar China yana daga cikin batutuwa da wasu jaridun kasar Ghana suka mai da hankali akai a wannan mako. Ga baba ya kuma kere.
Don fara shirin jaridun da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito babban labarin da ya mamaye jaridun Ghana game da gurbataccen mai da ake sayarwa jama'a a cikin kasar, inda ma'aikatan man fetur ta kasa take cewa jama'a za ta sa ido akan wannan gurbataccen mai da aka ce ma'aikatar hada-hadar mai ta Bost take sayarwa jama'a. Jaridar ta ce da yake kira ga jama'a da su yi hakuri akan wannan batu. Shugaban ma'aikatar man fetur ta kasa ta NPA mai riko Mr. Alhassan Tampoli ya ce wannan mai da ake fada bai shigo kasuwa ba. Ya ce bincike da ma'aikatarsa ta gudanar babu wannan gurbataccen man a kasuwa. Jaridar Daily Graphic ta ce da yake zantawa da wata gidan rediyo Mr. Tampoli ya ce ko da yake ma'aikatar hada-hadar mai ta kasa ta Bost ta sayarwa kamfanin Moving Pina wannan mai amma dai bai shiga kasuwa ba, don haka mutane kada su tsorata. A wani bangaren shafin jaridar Daily Graphic na farko, jaridar ta ce ma'aikatar makamashi ta kasa ta kafa wani kwamiti da zai binciko batun gurbataccen man da yawansa ya kai lita miliyan 5 da aka ce hukumar hada-hadar mai ta Bost ta sayarwa jama'a. Jaridar ta ce wata sanarwa da ma'aikatan makamashin ta fitar a jiya Laraba da ministan sashin Buwaci Ajako ya sanya ma hannu na cewar wannan kwamiti mai mambobi 8 zai bincike abubuwa da dama, ciki har da yadda aka fidda gurbataccen man da abin da ya rage a ma'aikatar da kuma yadda aka shirya hada-hadan man gabaki daya. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta rawaito hurucin tsohon karamin ministan kuɗi Kessel Atuforsen, inda yake nuna shakkunsa akan rancen dala biliyan 15 da Ghana ta samo daga gwamnatin China ba tare da wani takamaimen sharadi ba. Jaridar Ghanaian Times ta ce jim kaɗan bayan dawowarsa daga ƙasar China, mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumia ya sanar cewa gwamnati ta kulla wata yarjejeniya da za ta amfani ƙasashen biyu. Jaridar ta ce a cewarsa babu wasu sharuɗa tattare da wannan rance da zai zuba jari a babban aiki da gwamnati ke niyyar gudanarwa na kowace lardi za ta samu ma'aikata guda da za ta ɗauki ma'aikata da dama. Jaridar Ghanaian Times ta ce da yake tsokaci akan wannan rancen, Mr. Forsen, tsohon karamin ministan kuɗi kuma babban mamban kwamitin kuɗi a majalisar dokoki, ya ce har yau kasar China za ta iya juya gwamnatin Ghana yadda take so. Ya kuma ƙara da cewa mai yasa sabuwar gwamnati ta NPP ta sha sukar tsohuwar gwamnati akan yawan karɓar rance, amma kuma sai gashi ita ma ta fara karɓar rancen. Daga ƙarshe sai jaridar The Statesman wacce ta rawaito jawabin shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo, inda ya kira ga musulmin Ghana da su lura da akidoji da za su iya gurɓata kyakkyawar ɗabi'un musulunci don saboda biyan buƙatun wasu. Jaridar ta ce a faɗar shugaban ƙasar addini tamkar wuƙa ce mai baki biyu da za ta iya kuma haddasa ɓarna, a don haka ya yi kira ga al'umman musulmi da su ci gaba da zama tare tsintsiya maɗaurinki ɗaya ba tare da la'akari da aƙidun juna ba, albarkacin addinin Islama. Jaridar Das Chessman ta ce shugaban kasar yayi wannan gargadi ne a lokacin da yake yi wa musulmi jawabi a wurin sallar Eid a filin taron Independence Square a birnin Accra a karon farko a matsayinsa shugaban kasar Ghana. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya koma kire sashen Hausa na murya America.
Kuna tare da sashen Hausa na murya America nan birnin Washington DC karfe 3:25 na dare ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kabari akwatin sakonni.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America mai magana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murya America ina so in ba da ra'ayina akan dambarwar siyasa da ta tsaki sanyewa akan majalisar dattawan Najeriya. Gaskiya ana kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari dukkan ayyukan da yake yi masu alheri ne zuwa ga talakawan Najeriya. Amma duk ɗan majalisar da ke Najeriya manufarsu gaskiya ba mai kyau bace ga talakawan Najeriya. Saboda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na yi baƙin ciki lokacin da nake magana cewa duk ɗan majalisa zai ce mota ta miliyan 36. Jama'a wannan hukuntuna wallahi duniya ba gidan zama bace, kuma duk wanda ya abin kwari zai ga abin kwari. Kuma duk talakawa ya ji wannan bayani dole ya kwanta baƙin ciki. Ƙasa ta yanda muke cikin hali na baƙin ciki da hali na rashin walwala a yanzu kuma a ce dan majalisa ya ce mota ta miliyan 36 ke zai da ita ina. Saboda haka wallahi duk wanda ya haka ya ci talakawa kuma su gaugawa ko wani dan majalisa ya dawo cikin jiha ta yawa in jiha ta aiki. Kun da ya baje game da hukumar Ubangiji na gode sashen Hausa na murya America.
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Muhammad Awal Tukawa daga Zaria. Don Allah sashen Hausa ku rika min tambayoyin ga mutanen da suke cewa gwamnatin jihar Kaduna ya hana bara su fito suna iko cewa wannan bara addini ce ko kuma suna tunanin ma shi ne ibada. Ko tambayar ta nufin su kuma su shin mun fi Saudiya da aka samu mutuncin nan daga can kuma garin da aka sauka da mutuncin nan sanin ya asili ne ko kuwa aka daga wajen sun koyi wannan barasarci da yara suke yi. To dole mu tsaya mu gaya tunan mu gaskiya wannan bara ba addini ba ce, almajirci ba addini ba ne, addini shi ne koyi Qur'ani. Duk malamin da ya san ba zai iya da almajirai abinci a gidansu ba, ba ne da hujji da zai ce addini ne da a yi sadaka ko kuma addini ne da a yi bara saboda makarantar Qur'ani. Karatun Qur'ani daban, yawon barace-barace daban. Saboda haka waɗansu suna ɗibar wannan almajirai ne ma sun mai da su bayansu suna bautar da su sa su noma fa abinci a gidan da ba a ba su. Amma za ka fito su malami ne ma sun ce har dare in ma ko da gona malami zai a zo a biya shi kuɗi gona wani muke so ka je kai mana noma malamin ne tura almajirai ne sun sa har dare. Amma ba za ka ga an girka abinci a gidan malamin ne da shi ne ana ba wani almajirai ba. Saboda wannan ba addini ba ne ba kuma ibada ba ne.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Mahukuntan ƙasar Italiya sun shaidawa kwamitin da ke kula da harkokin ƙungiyar tarayyar Turai a Brussels cewa suna tunanin hana baƙin haure da suke ƙoƙarin zuwa Turai waɗanda aka ceto daga nutsewa cikin kogin Mediterranean gita ƙasarsu. Yanzu haka dai ƙasar Italy ta shirya dakatar da jiragen da ba a yi musu rajista a ƙasar Italiyan ba shiga tashan jirgin ruwan ƙasar idan har niyyarsu ita ce su sauke baƙin haure. Wannan canjin matsayin ku ya biyo bayan lokacin da kusan baƙin haure da yawansu ya kai 10,011 ne masu neman mafaka domin inganta rayuwarsu, waɗanda kusan dukkan waɗannan adadin 'yan Afirka ne da suka iso gaɓar tekun ƙasar ta Italiya daga Libya, ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Yanzu haka dai jami'an shige da fice na nan Amurka na jiran umarnin yadda za su aiwatar da dokan nan ta Donald Trump na hana wasu mutanen wasu ƙasashe shigowa na Amurka. Dokar kila a ƙaddamar da fara amfani da ita da safiyar yau Alhamis. Jami'an ma'aikatar harkokin waje da na shari'a sun ce suna nema a kawo.
Tuma da lada haka Allah ya kawo ƙarshen shirin na wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye. Amma kafin mu yi sallama da ku, muna ƙara yin ta'aziyya ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka jihar Kaduna Isa Alawali Kara bisa rasuwar mahaifinsa da ya auku a jiya Laraba. Allah ji kansa da rahama. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim, a yau da tayani gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Zainab Abdulrahman da ta riƙa masa, a nan ne sahabu Imam Lizan da ta yi sallama da ku, mu zama lafiya.